Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa a wannan mako. Shirin da ke nemo hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, a yau ma ni ce zan jalin zaman shirin. A yau shirin zamantakewa ya leka zauren taron da hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya wa masu ruwa da tsaki kan zama 'yan ƙasa na gari. Tun bayan da Turawan mulkin mallaka suka kirkiri Najeriya a shekara ta 1914 ne, al'ummar Najeriya waɗanda aka haɗe daga kudu da arewa da gabas da yamma da ke da al'adu, ɗabi'u da addinai daban-daban suke fama da matsala ta yadda za su dunkule su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Kan haka ne hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya taron masu ruwa da tsaki a jihohi 36 da ke faɗin Najeriya don tunatar da al'ummar ƙasar muhimmancin zaman tare. Madam Kanin Pamhoro ita ce daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau. Ta yi bayani kan muhimmancin taron.
Muhimmancin shi shine gwamnati tana so jama'a su sani cewa wannan national anthem wato taki na ƙasa ko taki na ƙasar nan da aka dawo da shi aka fara yin amfani da shi. Ana so 'yan Najeriya su sani cewa ga inda za a yi a rera ta. Na farko shine sanda na farko shine za a yi a kowane bikin da aka taru jama'a sun taru za a yi take na sanda na farko. Sai kuma sanda duka uku za a yi idan shugaban kasa yana wurin. Kuma har yanzu ana so a sani cewa ko shugaban kasa baya nan amma ranan demokradiyya ko ranan independence ko ranan army remembrance day ko ranan children's day ko kuma ranan da za a nada national assembly wanda ya zamana ma ko su state assemblies kenan ba duk wannan zai faru. To shine ana son jama'a duka su sani. Kuma sai addu'a na ƙasa da ake yi a kowane biki in aka je din in bayan an rera stanza na farko wato sai na uku ba za a rera ba za addu'a ne sai mu faɗe ta da baki kamar addu'a shine ake so na Najeriya su sani wato shi stanza 3 ya zama national prayer. Sai kuma abu na biyu shine abin da ake kiran shi National Values Charter wanda yake da suna 747 wato gwamnati a shi ita kanta tana da mataki ko abubuwa guda 7 wanda ita ta dauka makanta za ta yi domin kyautata da gyara Najeriya.
Mr. Gat Peter Shamaki, wani dan gwagwarmayar samarwa al'umma da haƙƙinsu, shine ya gabatar da kasida a wurin taron inda ya tabo batutuwa da suka shafi 'yan ƙasa da hukuma.
To gaskiya magana da nayi wa jama'a shine na mai da mu kaman shekara 20 zuwa 30 da ya wuce na tso tarihin Najeriya a lokacin Najeriya na da dadi, akwai aiki wa matasa, akwai zaman lafiya, gwamnati na aiki wa jama'a. Sai na kamu zuwa inda muke sai na tambaya meye ne ya baci kuma wani mataki ne ya kamata mu dauka don mu gyara. Yanzu kashe-kashe ya yawa a Najeriya, mutane ba su da value wa rayuwar wayansu, keta ya yawa, sace-sace ya yawa. Kuma ba za mu dinga maganan abin da ake kira national charter na value in ba mu gyara tafiyarmu ba. To su mutanen da suka ji dadin duniya su ne kwanan da suke kawo mana damuwa. A da iyayenmu sun ga mana cewa kafin su gama university akwai aiki na jiransu, akwai scholarship, akwai education, amma yanzu ba mu iya magana haka ba. Don haka abin da ya sa kuwa muke cikin damuwan nan shine yanzu mutane ba sa kallon Najeriya a matsayin ƙasansu, amma addininsu da kabilanci ko kuma inda suka fito ya fi musu alheri. Don haka in ba mun koma mun gan Najeriya cewa mu duk 'yan ƙasa ɗaya ba ne, ba za a gane tafiyar ba. So rokan da
muke yaya za a yi wannan koma a ga Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya tun da dai an samu waɗannan rarrabuwan kawuna?
Abin na farko shine abin da Bature yake kira good governance, wato gwamnati su yi adalci. Abin da ya kamata ba jama'a ba ma jama'a kar a ba mutum dan addininsa ko kabilanci ko kuma shi namiji ko na mace na ɗaya kenan. Kin ga makarantunmu yanzu dole ne a tabbatar cewa yara suna zuwa mix school. Yanzu akwai yaran da sun tashi inda nake baki labari sun yi primary school a Jos, secondary school a Jos, NYC a Jos, sun zo na aiki a Jos. Yani na su sanya Najeriya yake. To irin wannan yaran kuma in sun tashi ma misali ko a Angon Rogo inda musulmi suka fi yawa ko kuma an janta da mu ko waje to kin ga marayuwan su ya kauce a hanya dan haka dole ne su federal low cost houses da gwamnati suke gina da inda da ki samu musulmi ki samu ibo ki samu yoruba ki samu kowane kabila wajen dole mu koma nan rayuwa dole a tabbatar education din is providing for everybody dan haka sai mun rage abubuwan suka raba mu ba mu ci gaba ba dan yanzu a rabe muke so dole ne a nema inda da a kawo mutane tare a zo a yi cudanya tare a yi kasuwanci tare a yi karatu tare in an yi haka ina gani da mu samu mafita
zaman lafiya da dadi sai da ki zama jama'a buri na
Honorable Ahmad Muhammad Ashiru wanda ya wakilci Sheikh Sani Yahaya Jingir na kungiyar addinin musulunci ta Jibis yace taron ya ta'allaka ne kan haƙoƙin da suka rataya a wuyan gwamnati da 'yan Najeriya
to abinda na fahimta aka tattauna a wannan taro shine ana so a waiwayar da dan kasa ya sa kishin kasa a cikin al'amuransa ita kuma gwamnati a waiwayar da ita kattamar ta haƙinta akan 'yan kasa domin idan gwamnati bata bada haƙinta ba to aka zo aka ce mutum ya kishin kasa alhali bai samu tuwo da zai ci bai samu kunu da zai sha ba bai samu makaranta da zai kai ɗansa ba kusan komai ya ta'azzara to ina ga zai wa talaka nauyi amma idan gwamnati ta sauke nauyinta to hakan zai sa mai kishin kasa kuma ya zamanto kowa ya ji cewar shi dan kasa ne amma idan aka samu wasu su ne kawai suke fahimtar kasar wasu kuma suna halin haula'i to in azo an ce mutun ya kishin kasa sai ya zama masa yayi nauyi
to kusan abin da aka tattauna kenan ita gwamnati tana da haƙoƙi da ba ta saukewa sannan kuma ɗan ƙasa su ma suna ganin kamar yana zama da nauyi su ce za su aiwatar ko kuma su yi wannan kishin ƙasa ta ina aka samu wannan gibi da ba fahimta kila ta bangaren addini ne a al'ada ne a kawai mutane ma ba su ma san inda suka fuskanta ba
to idan aka duba inda muka taho da zama ake yi na fahimtar juna da makwabtaka mu a matsayin mu na 'yan kasa yanzu kuma an koma takai takai ita ma gwamnatin da tana kula da haƙoƙin talakawa yanzu kuma ta koma takai takai to idan gwamnati tunda ya su ne shugabanni suka waiwayo to mabiyi nashi mai sauki ne ai saboda haka ni na fi dora nauyin da kira ga gwamnati amma ba ina cewa mu kuma talakawa babu nauyi a kanmu ba mu ma wajibi ne mu kishin kasanmu mu yi abin da zai kawo kasanmu ci gaba kamar yadda sauran 'yan kasashe suke yi
Basaraken garin Bar a karamar hukumar Bokkos a jihar Plateau mai martaba Dan Juma Rafan yace rashin fahimtar juna ya kasance babbar damuwa a Najeriya.
Gaskiya na fahimci kuma na ci riban zuwa wannan zaman da aka yi. Gaskiya na ga cewa mu a kasan nan dai muna da damuwa rashin fahimta domin abubuwa da yawa maimakon su hada mu suna raba mu. Kamar misali addini ya kamata ya zama abu ne wanda za mu yi amfani shi ka juna mu ji tsoron Allah mu yi abubuwa don adalcin al'umman da muke shugabanci amma kuma addini ne in ka duba kuma shine yake kokari raba mu misali ka zo na ka dauki kaman wadansu wurare za ka ga cewa Christian sun zo na gefen nan Muslim sun zo na gefen nan to ina irin wannan zaman zai zai hada kai mu nuna al'adu wanda kawai wanda ya nuna wariya me muke koya ma yaran mu idan muka cire irin wannan halin da muke zama yanzu muka hada kai muka duba kowanne dan al'umma da yake cikin kasar nan dan Najeriya ne to muna da haƙƙi a wuyan mu mu gyara Najeriya domin ka duba mutum misali in ba ya fito daga wannan gefen ba ba za a jefa mishi ƙuriya ba sai ya fito daga wannan addinin ko ya fito daga wannan wurin gaskiya yana da cimana tuwa ƙuriya
dan ka dade ku ne sarakuna ku ne iyayen ƙasa ku ne al'umma ke kallo a matsayin jagora ko kuma alƙibla na tabbatar da cewa an samu wannan haɗin kai amma wani lokaci zaka samu sarakunan kudu da arewa shawarwarin su daban gabas da yamma shawarwarin su daban a cikin jiha ma zaka ga kowa da yana gudanar da harkokin sa ba tare da wannan haɗin kai ba ta ina aka samu wannan akasi
to kin san kowane bangare a kasar nan da kowane community in ka tafi za ka gan cewa al'adun su sun bambanta amma bambancin shine kawai yadda kuke zama ko ba haka ba amma rayuwa ɗaya ne dole ne mu yi noma mu yi ci a mu nemi abinci ko ba haka ba amma yanayin ayyukan mu ne sai ka ga mun kai wani guri maimakon mu hada kai don mu taimake kanmu sai mu duba ni yau zan taimake wannan bandon shi wani to wannan zaman da muka yi ya fahimtar da ni sosai kwarai da gaske domin ya nuna mana cewa a'a ga munan kasa menene zai nuna cewa kai dan Najeriya ne dukin da ka shiga
Shi Muhammad mataimakin shugaban karamar hukumar Fanshin wanda ya halarci taron yace dole sai an dawo da dabi'u masu kyau da mutane suka yi biris da su domin samun zaman lafiya.
Sunana John Caleb Dasar. Gaskiya wannan taron ya ka'itar. Sabili da me noma karan kanmu mun fara mantada wayannan abubuwan da ya kamata ya kawo mu kaunan mu tare kuma a samu cigaban kasa a samu zaman lafiya. To idan kin duba mu da muke yanzu a wannan shekarun mun riga mun san da wannan dadadewa amma yawancin mu ma mun manta da wannan anthem din ma yana da kyau ƴaƴan mu ba su sani ba yawancin su ma sun manta da values din mu da abubuwan da za su kawo kanmu kaunan mu tare amma kin ga wannan farfadowa yana da kyau domin in an kai shi har kasa a makarantu a inda yara suke hawa da mu ma da muke yanzu ma da mun manta da shi zai dada dawo da hankulan mu akan yadda ya kamata kasan nan ta zama mu hada kai mu tafiya tare mu samu cigaban kasan nan tare.
Kana shugabancin karamar hukuma kuma anan ake samun al'umma ko su ne za su iya kawo haɗin kan kasan nan ko kuma dai wargaza kasan nan daga al'umma ake samu yaya za ku faɗakar da al'umma su fahimci muhimmancin wannan haɗin kan?
Wannan aikin ko dukkanmu ne da mu da muke council da wayanda suke kasa dole ne da toci da mosque da sauransu duka mu haɗa kai mu wayar da kan al'umma da manufan wannan abubuwan da ake kawo.
Matun farko ma me yasa aka samu watsar da irin wayannan al'adu masu kyau da ɗabi'u masu kyau da muke da su a nan Najeriya?
To kowa ya shiga yin abin da ya ga dama. Ba a respecting gwamnati, ba a respecting kowa, kowa kawai Najeriya ta zama kowa yana abin da ya ga dama. Amma wannan farfaɗo da wannan values yana da kyau domin zai dada sa mu gane da abin da dama mun bari a baya.
Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa zan zo muku da ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.